Allana 55 da 776 ne aka kafa a wani filin mai fadin eka 27 a dajin Gorbanda dake kwariyar birnin Yamai domin samar da wutar lantarki da hasken rana. Tashar mai karfin megawatt 30 kwatankwacin bukatar mutane sama da 500,000 za ta taimaka a cike gidin da ke haifar da karancin wuta a birnin Yamai sakamakon tangarɗar da ake fuskanta akai-akai a layin jigilar wuta da ke fitowa daga birnin Kebbi. Kamar yadda shugaban kasa Muhammad Bazoum ya bayyana.
Wannan tasha babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya. Yan kasanmu mazauna Yame a satin nan biyu da suka gabata sun yi famar matsalan rashin lantarki sabilin bannan da aka samu kan layin da aka janyo da shi wannan lantarkin daga Najeriya. To ina so in ce musu nan gaba bayan rana 25 na watan Oct na gobe in aka samu irin wannan matsalan wato rabin lantarkin da muke kawowa daga Najeriya muna da shi nan gida.
Kungiyar Tarayyar Turai da kungiyar ASD ne suka haɗa gwiwa da gwamnatin Jamhuriyar Nijar don gina wannan tasha da ta laƙume miliyar ko kuma biliyan 20 na sefa. Babban wakilin kungiyar EU mai kula da hulɗa da kasashen waje sha'anin siyasa da tsaro Joseph Borrell wanda ke jarar aiki yanzu haka a nan Nijar ya fayyace matsayin wutar lantarki akan batun ci gaban tattalin arziki musamman ta hanyoyin da zamani ya zo da su. Sannan ya jaddada aniyar EU kan maganar ci gaba da baiwa wannan kasa tallafi. Ya ce Turai na tare da ku, za ta ci gaba da kasancewa da ku domin karfafa ayyukan da kuka sa gaba ta yadda yankin Sahel zai samu zaman lafiya, al'ummomi su yi rayuwa cikin jin daɗi. Nijar wacce a yanzu haka ke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin jona wuta a tsakaninta da ƙasashen Najeriya, Jamhuriyar Benin da Burkina Faso a ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen yammacin Afirka, a ɗaya gefe ƙasar ta ƙaddamar da shirin kafa tashoshin samar da wuta da hasken rana a jihohinta da dama.
Burin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu. Abinda ake yi da lantarki shine masa'antu. Kuma insha Allah wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar kuma mu gina kasanmu.
Samar da wutar lantarki ta hanyar injin na kan gaban hanyoyin da ake amfani da su a yanzu haka a Jamhuriyar Nijar. A nan Yamai misali gwamnatin kasar a zamanin Isu Muhammadu ta kafa irin wannan tasha mai karfin megawatt 100 a matsayin matakin rigakafin tsinkewar layin wutar da ke zuwa daga birnin Kebbi. To sai dai masu fafutukar kare haƙƙin muhalli sun nuna rashin gamsuwa da wannan tsari na fari kenan, hukumomi suka fara karkata wajen samar da makamashi mai tsafta a yanda ake sa ran kaddamar da tashar makamashi ta kan ruwan kogin Kwara wato Fleuve Niger bayan kammala ayyukan ginin madatsar kan daji da ke jihar Tillabéri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.